rayuwa da ku a cikin shirin ina zamu ji matasa wanda ni Khadija Kyari ke gabatarwa. To kamar yadda wata kila wasu masu sauraron mu suka ji a maganar da suka gabata, mun taɓo batun tazarar haihuwa ko family planning a Turance, inda a wannan yanayi mata sukan tsinci kansu a wani hali na cewa suna samun matsalolin ilantarwa. Tanjiyar amfani da kwayoyin magunguna ko allurai ko kuma implants wato wani ake kusawa da dai makamantansu. Ke ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. Yanzu kuma za mu ci ta bakin wani likita inda ya ƙara haske game da tazarar haihuwa.
Sunana Dr. Sani Amma daga asibitin koyarwa ta Jami'ar Jihar Katsina.
Sunana Professor Suba Lagbiru shugaban daya da koyar da karatun lauya a Jami'ar Nahiya da ke Abuja.
Masha Allah.
To alhamdulillahi ina fahimci maudu'in jama'a masu dama suna ganin cewa fadin tazarar haihuwa yana da matsala ta fuskar addini, kuma suna ganin cewa kila ta fuskar lafiya ma bai da wani amfani. To bari na fara da ɗaya, zan so na fara da fuskar lafiya, amma zan fara da ra'ayi na farko. Shi ba da tazarar haihuwa ba ya da wani illa ko kuma in ce yana da mazauni ko da a mahanga ta addini, saboda shi ba an ce wai zaka kana da kudirin ka nuna iyaka ƴaƴa nawa ne zaka iya haifa bai wanda Allah zai baka, a'a ana magana ne zaka ba da tazara tsakanin haihuwan wannan yaro da na gaba. Shin wata nawa za a ba da tazara kafin a haifi wani yaro? Shin shari'a ta bada wani mahanga ko bata bada ba shari'ar musulunci? Inda zan magana ta fuskar addinin musulunci, shari'a na addinin musulunci ya bada tsari da dokoki akan komai, kuma bai bar harkan tazarar haihuwa a waje ba. In za mu duba Allah madaukakin sarki cewa yake yi mataye su shayar da ƴaƴansu da haihuwa da renon ciki, ya kamata wata 30 ne, wannan a cikin aya kenan. Sai wata ayan kuma ta sake zuwa ta ce mata za su shayar da ƴaƴansu shekaru 2 cikakku. Duka wa'innan ayoyi ne na sinye na Qur'ani. To inda mutane kan kawo bayanai daban-daban, shin an ce a yi ciki da haihuwa da yaye wata 30, nan kuma an ce a shayar shekaru 2 cikakku, to ya bani cewa ciki zai zama wata 6 kenan. To wannan ba kuskure ba ne, domin shi shari'a yakan ɗauki abu ne wanda yake mafi ƙaranci don ka a bar shi a baya, ko a kimiyyance yanzu ciki mafi ƙaranci da zai iya rayuwa in an haife shi ko an fito da shi ta sanadiyyar wani dalili, shi ne ya danganta da ƙasashe. Amma tun daga wata 6 wasu ƙasashe amma saboda ci gaba daga sati 20 wata 5 kenan, amma tsaka-tsaki shi ne wata 6 sati 24. A ƙasashe kuma waɗanda ba ci gaba sosai sai a ce sati 28 ɗin ciki ya kai zai iya rayuwa. Wannan ya nuna cewa tabbas tazarar haihuwa in an bada shekara 2 tsakanin haihuwan wannan yaro da wannan, tunda Ubangiji ba ya ce a shayar da yaro shekaru 2 cikakku, ba ya fuskar addini. To wannan mahanga kenan ta addini. A kimiyyance tsari na harkar lafiya wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci, saboda da sau da yawa akwai bincike da aka yi, ƙwararru sun yi bincike musamman ma a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda aka fahimci cewa yara da aka haife su ba a ba da tazara da ya wuce shekara 2 ba suna da yawa, sun fi samun haɗarurruka a rayuwarsu, wani lokaci ma su rasa rayukansu kafin a ce sun shekara ko kuma kafin a ce sun shekara 5. Misali, ita Majalisar Ɗinkin Duniya akwai wani bincike da ƙwararrunta suka yi da aka fahimci cewa in ba aka ba da tazarar haihuwa ƙasa da shekara 2, yara sun fi saurin rasuwa wayan suna kankanin ƙasa da shekara 4, kuma sun fi samun rashin lafiya wanda za ka ga cewa jikinsu bai inganta ba, su gini da kyau ba, ƙwaƙwalwarsu bai girma ya haɓaka da kyau ba, yanda za su riƙa ba fahimtar karatu da kyau ko da sun shiga makaranta, saboda sun samu na ƙasu wajen kulawa da abinci wajen shayarwa, inda su kila uwa yanzu ta samu wani ciki tun ba ta ma kai gani san shayar da su ba. So za ka mai da hankalinta kan cikin da ke tare da ita, da kai ga an yaye su nan da nan ba a shayar da su yadda ya kamata ba har su samu wannan matsala. Kuma wannan ya fi muni musamman ga yaran da aka shayar da su daga shekara 1 zuwa ƙasa. Wannan hatsarin ya fi muni a kan su da wanda a kan waɗanda aka shayar da su ƙasa da shekara 2. Mafi a'ala shi ne a samu tazara na shekara 2 zuwa sama. Bugu da ƙari, ko da shi tazaran da ake magana a kimiyyance ba a so kuma ya wuce shekara 3 zuwa 5, domin ta nan ma akan samu wasu matsaloli.
Na ji bayanin shi likita, kuma ba wani abun da ya faɗa wanda ya ci karo da nawa ra'ayi. Na farko, abinda nake so jama'a su yi la'akari da shi yana shi ne, idan ana maganan tazara ta haihuwa akwai dalilai babbara waɗanda suke haifar da haka. Alhamdulillah, shi likita ya ambaci ɗaya daga cikinsu. saman bincike wanda kwamitin makana na majalisar ɗinkin duniya ko ta ɗinkin duniya wanda suka yi su amma abin da zan so na ƙara anan shi ne idan har ya kasance cikin ya zo da wahaloli a yadda ake tunanin da cewa ai idan har aka bari ma aka yi haihuwa za ta haihuwar da ko rashin rai ko kuma wata cuta ta musamman kamar misali akwai wata cuta da ake cewa gwan disease bincike ya nuna mafi yawancin lokuta idan har ciki ya zo da wahaloli ko kuma da wahala na musamman wanda yake da nasaba da rashin tazara daga haihuwa zuwa haihuwa mafi yawancin lokuta idan har aka yi rashin dace aka haihu za ka iske da cewa abin da aka samu karshen ta yana iya rayuwa da wannan cuta din da ake cewa gwan disease abin da kuma nake so na yi annuka mai sanda ga jama'a shi komai yana zuwa ne da lokaci domin ba ru wanda suka tabbatar da alfanun tazara daga haihuwa zuwa haihuwa a bayanin yake
sauraro abin da lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban shirin in sa madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyar mu Halima Abdulrauf da Salman Abo da hada mana sauti ina Hadiza Chariki cewa mu kasance lafiya ma asu